الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أيوة الله تعالى قوديا دي أحد أفسكو كمو أولنا مسلا تشيمي البركة أولنا اللوكة تشيمي البركة باين صلاة أزار زوع العصر مدن كومي با سيدن تنا تروى da gabatar da nasiha da wa'azi na musulunci a wannan gari na Taisawa a jihar Damagaran amara dukai afwan a kasar Nijar. Ina fatan Allah ya bamu nasara da dacewa dangane da abinda zamu tattauna akai, kuma muna addu'a ta musamman da yan uwa waɗanda su ne sababi na wato haɗuwar mu a wannan guri da wannan gayyata a wannan gari mai albarka. Muna musu addu'a Allah Ubangiji ya ba su lada, mu ma kuma ya haɗa mu a cikin wannan lada. Abinda malam ya gabatar za mu yi bayani a kansa shi ne muhimmancin sana'a da aikin yi da dogaro da kai da rashin zaman banza ko zaman kashe wando, illolinsa da kuma tarihin annabawa da irin yadda suka yi sana'a da yadda musulunci ya kwadaitar da musulmi ya samu aikin yi kuma al'umman musulmi su samu abin da za su dogara da shi. Dan da wannan ne ake yi wa addinin Allah aiki, kuma musulunci yake cin moriyar wasu daga cikin bayinsa wanda Allah ya rufa musu asiri saboda sun yi amfani da damar da suka samu sun yi musulunci aiki. Na farko dai al'umman musulmi ya kamata ku sani cewa musulunci addini ne da ya kwadaitar da dogaro da kai, shine al-i'timadu ala nafs, mutum ya dogara akan kansa kar ya zama kallun ala nas, kar ya zama nauyi akan wasu. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi, ayyun nas yahabbu ilaik, wane ne yafi soyuwa zuwa gare ka? Manzo Allah ya ce anfa'uhum linnas, wanda suka fi kowa amfanar da mutane, wanda suka fi taimakon mutane, wanda mutane suka fi amfanuwa da abin da ke hannunsu, suka yi aiki suka yi sana'a suka dogara da kansu suka taimaki kansu suka taimaki iyalinsu suka zo ma taimakonsu ya yaɗu ya yi naso ya shiga cikin al'umma. Waɗannan su ne Allah ya fi son su, kuma annabi ya fi son su. A hadisin Muslim manzo Allah ya ce hatta mumini mai ƙarfi mai fawa mai kazar-kazar mai motsa abubuwa mai yin abu da zai amfana shi ya fi soyuwa zuwa ga Allah sama da mumini ne amma mai rauni. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khair, mu'mini mai ƙarfi mai kazar-kazar shi yafi alheri shi yafi soyuwa a wajen Allah sama da mu'mini mai rauni. Dukkan su gaba ɗaya akwai alheri a cikin su. Da Allah ya kwadaitar ce ihris ala ma yanfa'uka, kai kwadayin abinda duk zai amfane ka. Musulmi duk inda kaga zaka samu amfani, duk abinda idan kai shi zaka samu alheri, to kai kwadayin samu wannan abu. Wala ta'jaz kada ka yadda ka nuna gajiyawa da ragwanci. Kar ka ce laula anni fa'altu kada la kana kada, da nayi kaza da kaza. Fa inna law taftah amal ash-shaytan, tana bude ainihin wato aikin shaytan. To kaga anan manzo Allah ya nuna mana mai kwadayin duk inda zamu samu amfani. A noma ne za ka samu amfani, a kasuwa ne za ka samu amfani, aikin hukuma ne za ka samu amfani, aikin hannu ne za ka yi, aikin ƙarfi ne za ka yi, duk abin da ka san za ka yi ya amfane ka, to ka yi shi, kada ka zauna zaman banza. Da gangan ake ƙoƙarin a gadar mana da talauci a wannan ƙasashen namu na Afirka saboda a samu daman mulkanmu. Ina so samari matasa su gane wannan, suna ta ƙoƙarin yaya za su bunko mana talauci da rashi da bukata, mu galabaita mu gigita don su samu daman ya za su mulke mu, su danne mu, sai abin da suka yi da mu. Duk lokacin da ka bar ragonka don yunwa, duk lokacin da raƙuminka yake don yunwa, sai ya fi sauƙin sarrafuwa. Tunda yunwa ne a jikinsa, dole ya zo gurinka sai abin da ka bashi. Idan kana so ka kama kaza ko zabo, sai ka miƙa mai abinci, kana watsa masa, dole ya zo wajenka. Ku gane maƙiya Allah masu faɗa da mu, ko don addininmu ko don launin fatarmu, suna da hanyoyi dubbai miliyoyi na yaya za su gajiyar da mu. In mun gaji sai mu miƙa wuya, sai yanda aka yi da mu. Daga cikin wannan hanyoyin akwai kashe sana'o'i da kashe kasuwanci a cikinmu, da kashe noma, da kashe dukkan hanyoyin tattalin arziki, a kashe tasirinsu da amfaninsu. Sai ka ga ana tattakura mana akan mu yi wani abun da ba shi zai jawo mana wani amfani a karan kanmu, taimaki al'ummarmu ba. Kullum abin da Turawan nan suke so, mu fada cikin talauci su rinka kawo mana taimako. Duk wanda ya dauko kuɗi ya kawo kayan abinci ya kawo ma taimako, in ya baka doka dole ka bi, tunda baka da yin kanka. Ba ma iya yin motoci, sai dai su yi mu je mu siyo. Ba ma iya sutura wannan yadi da zamu saka, ba mu da kamfanonin da zamu yi ta buga su a wadace mu saka mu sayar wa wasu, sai dai su bugo mu je mu siya. Agogo da zamu daura a hannunmu, ba ma iya yi. Abinciccika da za mu ci da yawa, sai dai a siyo a kawo mana daga wasu wurare. Ga ƙasa muna da ita, ga ruwa, ga fadin ƙasa, ga arzikin ƙasa, abu ne arziki a kwance, wanda kawai masu tunani, 'yan siyasa masu kishin al'umma, masu basira ake so a samu, da za su yi amfani da damar su tono arzikin ƙasa, 'yan ƙasa su samu aikin yi, ƙasa ta dogara da kanta. Amma ba za su bari a yi ba, sai dai su su kwashe arzikin su gaba. Daga baya ku je kuna miƙa hannu, kuna Allah zai waye din iya. To ku gane ya ku matasa, don ku ake maganan nan. Duk saurayin da ya kuskure ya zauna bai da aiki ne, bai da sana'a, bai da tunanin ya zai juya taro, ya zo juya kobo, to ya zama nauyi a cikin wannan al'umma. Daga duk abin da zai ciyar da mu baya ya hana mu samun dukiya da arziki, suna yi. Daga cikin hanyoyin su ne tsananta harkar kasuwa. Da 'yan kuɗi kaɗan in kana da shi ya ishe ka jari, ka juya ka samu alheri, ka taimaki iyayen, ka taimaki maƙotan, ka je umra, ka je aikin hajji da kuɗin da bai kai ya kawo ba. Amma yanzu an tsananta abin ba ka isa ba. Yau kasuwa da za a ce ka juya abuwa sai ka tara maƙudan kuɗi. A sa wasu dokoki masu tsanani, ta yanda in ka sai kayan, kuɗin fito da kayan ma ya ishe ka bala'i. Tsada ta yi yawa. Sannan gadar da yaƙin basasa a cikin al'umma. fada haka kurun sai a tashi wutar yaki a guri ka kasa gane su suke kashe mutane kuna bacci ne masu shirin suna nan suna ta yi duk inda ake fada dole ai talauci a wurin kuma ku je ku duba a tarihin duniya duk kasar da ta shiga yaki to kamar cewa take talauci maraba sanda zuwa ne daga wannan kashe-kashe da ake da zubda jini da dauki daidai da ake ta yi shimfida ne na a jefa mutane cikin rashi da bukata da yunwa da aka daga ƙarshe dole sai sun bukaci taimakon wasu sai kuwa duk wanda ya baka taimako sai ya kafa ma doka yanzu daga cikin taimakon da kasashen turawa suke bada wa wa kasashen mu na Afirka da sauran kasashe ake ba su taimakon kuɗi da za su gudanar da kasashen su wallahi idan ka ji dokokin da ake shimfidawa kafin a karbi wannan bashin hankalinka bai zai dauka ba daga cikin dokokin za a iya ba ku kuɗi a ce ba za a ba ku biya yanzu ba dole sai dai ku biya a hankali a hankali kuma akwai kuɗin ruwa a kai a ƙara kuɗi minki ka ji ko sai kai shekaru da shugaban da ya je ya ciwo bashi a ƙasarsa sai ya watakila har ya mutu bai ba a gama biyan bashin da ya ciwo ba to duk wanda ko yake binka bashi ai kai bawa ne a hannunsa ban sani ko kuna ganewa ko yau da gobe ne mutumin da ka bashi miliyan kaza bashi ai dole ya gaishe ka dole ya maka ladabi to duk kasashen da suka wayi gari sun ci bashi a hannun turawa kasashen turawa kenan ba su da karfin tattalin arziki sai sun ci bashi sosai kuma duk yanda suka yi da su za a baka kuɗi a ce gashi bashi ne amma da sharaɗin za ka ƙara tsadar kaya a ƙasarka ka ji ba meri ba su na ka ƙara tsada ba za a baka bashi dole sai ka karyar da kuɗinka ka karɓi bashi amma kuɗin ƙasarka ka karyar da shi zan bai da daraja suna da wani lissafi da suka yi kan wannan dole kaya ya yi tsada a ƙasarka sannan kuma za a baka bashi da sharaɗin za ka rage haihuwa sanda ba ku iya rike kanku sai kun ci bashi to ku rage haihuwa to kaji kuma a ta kafa dokoki a ta signboard a ta shirye-shirye a ta ƙazantar da tara 'ya'ya da haihuwa a ce ci baya ne kaskanci ne mutum ya tara 'ya'ya yawa kaza sauransu to amma suna karantawa ne su duba saboda ku majoritin ku musulmi ne da haka yawan ku barazana ne a gare su barazana ne a duniya gaba daya za a baka bashin kuɗi ka gudanar da ƙasarka amma sai ka yarda da auren jinsi ka ba da dama a ƙasarka a yi biki a yi taro namiji a auri namiji mace ma ta auri mace ka san me manufar wannan hana aure na musulunci ba shari'a ce ta ce a yi aure ba ƙur'ani ne ce fanki hu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thalatha wa ruba' ku yi aure annabi ya ce tanakahu tanasalu ku yi aure ku hayyafa fa inni mukasirun bikum al-umam wa bikum al-anbiya da haka in sun baka wata doka ta musulunci da shari'a ta ce kai kaza sai su karanta su ce kar ayi so duka irin waɗannan abubuwa me yake jawowa raunin tattalin arziki ga dukiya a ƙasarka amma kai baka isa ka tona ba wai wani ne mai wayo shi zai zo ya tona kuma na'urar da zaka tona dukiyar sai a ce sai ka je ƙasa ka zaka siyo ta su gadar maka da yaƙi talauci ya yawa a ƙasarka makamin da zaka ɗauka ka kare kanka sai ka je ƙasar su ka siyo idan ka je kuma sai su ce maka su za su koya maka yadda za ka yi amfani da makamin kuma ba su yarda a yi amfani da shi lokaci kaza ba bauta a shi muna da awar muna da yanci amma ba mu da yanci amma lau a ce shabab matasa sun samu sana'a sun samu aikin yi kuɗi suna gudana ana kasuwa ana noma an yi amfani da ƙasa ana kasuwanci kowa ya samu rufin asiri ya ci abinci mai kyau ya hau abin hawa da gidaje a fita ƙasashen waje a yi ta harkar kasuwa ba za ku yarda da wannan ƙasƙancin ba to wannan muhadara wannan lecture tana da muhimmanci akwai abin da aka duba a kai shine daga cikin hanyoyin da za a kashe mu a ciyar da mu baya shine a kashe harkar sana'a da harkar dogaro da kai a cikin mu don haka sai mu zama bayi amma in kuka zama kuna da abin da za ku yi, samarin ku sun san kasuwa, sun san noma, sun san sana'a, to ba lallai ku sarrafu yadda ake so ba. Ku iya kere-kere, ku iya sake-sake, ku iya kaza da kaza. Wallahi na je kasan Egypt kwanan nan, kun ga nan Afirka ne 'yan uwanmu, duk da su fararen fata ne, amma mutanen nan suna da wayo fiye da yadda ke tsammani. Na yi tafiya mai tsawo daga birnin Al-Kahira zuwa Alexandria ko Iskandariya. Tafiya ce za ka yi da jirgin ƙasa ko da mota, tun daga nan tafiya ce kilomitoci ɗaruruka. Wallahi babu dajin da ba a noma a cikinsa, su ba wani daji na banza, ruwa ne na Nil suka jawo shi, ba su da ruwa, amma suka jawo ruwa ƙasarsu, ƙasar ba ruwa, sai suka jawo wannan kogin Nil ɗin, sai suka yi wayar ɗinsa duk, sai suka baza shi a cikin ƙasar. Ko ina idan ka je akwai wannan ruwan, su yi noma, su tashe shi su sha, su yi alwala, su yi wanka, su gyara shi, su yi amfani da shi da kamfanoninsu. Duk wani abin da ka sani na nomawa su suke noma shi. Lemo kala-kala, noman zamani, dankali kala-kala, tumatir kala-kala, tattafe kala-kala, shinkafa kala-kala, alkama kala-kala, kaza, ba su da matsala abin shi. Noma suke da gaske, kuma na zamani. Idan ka je kasuwannin su, duk inda ka ga wata riga ana sayar da ita, in ka daga ta sai ga same din Egypt. Duk inda ka daga takalmi mai tsada, da wahala ka ga takalmin China ko Italy ko Japan ko wani abu, akwai su kaɗan-kaɗan na wasu waɗanda suke ganin su masu gata ne, sai na waje za su sa. Idan ka je ka daga magani da za ka sha, wallahi maganin su ya fi na waje ƙarfi. Sun iya yin magani da ake sha, kuma suka kafa doka ba a fitar musu da maganin su da suka yi, saboda kada 'yan kasuwa su zo daga waje su saye maganin nasu wanda suka yi a ƙasarsu, ya yi ƙaranci, ya yi tsada, cututtuka su yawa a cikinsu. Da haka doka ne fitar da maganin su da suka yi. Duba tsari, suka samu likitoci masu tarin yawa, wanda a yau a duniya duk inda ake alfahari da likita to akwai ɗan Misra, ɗan Egypt. Gadoji duk inda ka ga gada, ina jin a duniya a cikin ƙasashen da suke da gadoji irin flyovers ɗin nan akwai ƙasar Misra. A wata ɗaya suke yin gada mai kilomita kaza, amma babu kamfanin waje ko ɗaya. Nasu ne, masu kuɗinsu ne, gwamnati ta taimake su, kai kamfanoni take ba su kwangila, su ɗauki ma'aikata 'yan ƙasar su sayi kayan a cikin ƙasar, da rodukansu da ƙarafunansu duk ƙere-ƙere, su yi fitila, su yi injin wanki, su yi injin abin nan gas kuka, su yi ƙwan lantarki, su yi fanka, duk komai sai ga Made in Egypt. Kaga dogaro da kai, da haka ba su da barazanar yunwa. Da haka za ka saurayi sai ka tarar da mutum dubu kaza suna aiki a kamfani na ɗan ƙasar. Wani Balarabe wata ran ya kira ni, mutumina ne, ni ban san ya ke ba, ya ce ya duba rigata da aiki, ya ce ka san wannan zaren daga ina yake? Ya ce tun da ka tashi a Najeriya ba kana ganin a iya shekarunka dai kana ganin ana manyan riguna da aiki da hula ba? Ya ce to kamfanina ne, ni nake tun shekara kaza, kuma sai da ya kai na har kamfanin na gani wallahi. Ya ce majoritin duk wani zare na Nijar, Najeriya, Kamaru, Chadi da ake amfani shi wai a ɗinka hula ko a ɗinka riga ni nake yi, kuma wallahi sai da ya kai na kamfanin na gani. Ya faɗi dilolin da suke kawo shi, jini nake ba su ka. Ya ce irinsa guda nawa ke da shi a ƙasar ku? Bawo. Amma wallahi malam a garinmu na san akwai masu kuɗi sun fi dubu da sun fi shi kuɗi. Amma kaga mun dogara da shi sai ya kawo mana wuri. Da haka samari ya kamata mu zama masu tunani. Wani ɗalibi na ya ce ya je China, ya ce malam duk ƙasar da kaga ta ci gaba to ta kula da samarinta matasa da sana'a. Ya ce duk fitilun nan da kuke kunnawa fitila, kaga fitila? To ce fitila ta abin da ƙwallon tarkin nan duk waɗannan duk a China ake yansu. yace wallahi malam wasu matan aure ne a cikin gida suke har hada wasi matan aure kar ka dauka wai wasu manyan wannan kamfanoni ne kawai yaran ne basira ana koya musu sana'a ne idan aka koya musu sana'a suka koya to mutum sai zauna a dakin sa yana kai sai je siyo katon a wani kamfani su kuma katon suke yi sai sauro speaker sai lika ko sai abun buga sai buga jikin katon din shikenan yayi fake din sai ya samu kosoma daga Najeriya ko Niger sai a tura masa dala 100,000 ai order fitila kaza yana zaune yaro karami ya gina gidaje yayi komai ba wai kamfani ne mai tada wutar lantarki da waye waye ba hade hade ne da tabbata suke kawai dan ce ni hannu ma yake noma su yi sabulu su yi kwallon lantarki su yi waya duk abin da ka daga China me yasa yau hatta America tsoron China take ji me yasa yau kasar Russia tafi karfin kasashen NATO kasashen turawa ku duba yakin da ake tsakanin Ukraine da Russia abu yaki karewa an yi barazana za a yi wa Russia kaza saboda Russia ta zauna da gindinta yanzu duk man fetur da muke sha a duniya gaba daya an ce daga cikin sinadarin abinda ake man fetur a duk duniya gaba daya yana fitowa ne daga Russia da Ukraine din nan dole sai da nasu alkama biredi da kake ci yanzu ka ci biredi da zaka zo biredin da kake ci da mummukin da kake ci da gurasa da kake ci a garin nan ba mamaki alkamar ta Ukraine ce ba mamakin alkamar ta Russia ce duk duniya ba wanda ya kai su noma alkama amma kuma mun fi su daji kuma ba su fi mu ruwa ba me matsalar mu ba mu da masu tunanin da suke kishin kasarsu da al'ummarsu da za su sa a yi noma su saki kuɗi a inganta rayuwar talaka a gyara daji a zuba ruwa a yi noma babu abinda yake gaban wasu shine su samu mulki ana musu ainihin wato jiniya ko ana yabansu ana kaza suna zuba kudi a jiyu kawai amma al'umma tana baya daka ya kuyin wana sana'a dogaro da kai yin aiki da za a ci a sha larura ne a rayuwa shi sa aka samu alhassu ala takassubi wal amal ko ala al'amali wat takassub dan adam a wannan rayuwa bai isa rayuwa ba tare da dukiya ba la ya'ishu al-insanu fi hadhihi ad-dunya bighayri al-mal laysa lahu ghinan 'an al-mal ba yanda za a yi mutum ya rayu ba tare da kudi ba dole sai an neme su da wannan dukiya da ita ce al-insani yaqumu bi taghziyati badanihi wa ruhihi mutum ya ciyar da gangan jikinsa da kuma ransa kuma wa iffatihi an su'alin nas da sana'a da neman dukiya da neman arziki ne mutum zai kubuta daga roƙon wani wannan na magana ko a ɗaiɗaikunmu ko a ƙasa gaba ɗaya ko dai ƙasa ta tsaya ta yi tunani ta samar wa kanta inda za ta dogara da kanta da talakawanta su dogara da kanta da kansu ko ko ta zauna ta zama baiwar wasu ƙasashe shi yasa ake so in za ku zaɓi 'yan siyasa ku zaɓi wayayyu masu basira masu tunani ba wai wanda ya tara kuɗi yake da kuɗi a je kawai dan ya fito a zaɓe shi ba no ku zaɓi mai tunani mai basira wanda zai amfanar da ku da dukiyar ƙasar ku zai kirkiro sana'o'i kada mutane su dogara da aikin gwamnati kadai gwamnati ba za ta iya wadatar da mutane ba kowa sai ya shiga ofis da zai yi ba amma akwai arziki a ƙasa a kirkiro sana'o'i kujeru wai yanzu a ce wai mutum zai aure a garin nan ko a ƙasar nan sai ya je China sai ya je Dubai sai kujera daga nan zai kwanta da matarsa me katakon me ba za a iya yi ba wai mutum ya tashi biya kudin jirgi ya je ya wahala yana neman visa zai aurar da yarsa wai sai ya je Dubai ya sayo gadan da zai kwanta yarsa za ta kwanta da wani ga daji ga bishiyar katakon ana da shi bila adadin ga masu kudi da arziki amma ba su da titi baka zuwa ka je ka kofo kamfanin ka duba kamfanin ya ake ka zo ka bude shi a garinka a kasar ka ga daji muna da shi iya ganinka ka zo ka bude ka yi wasu kasashe ma su zo suna siya babu zuciyar mu ta mutu riga yanzu yadi na kwarai sai ka fita waje ka je ka sayo damu da tarin yawa da al'umma barkate, amma tari ne gashi nan ko na tsuntsiya bai kai ba. Daka dole ne in muna so mu samu ƙarfi sai mun koyi sana'o'i. Komai sai an kawo mana, yanzu haka za mu rayu. To su wanda suke kawo mana yaya? Wani ɗan uwa yake gaya mu, ya ce malam za ka yi mamaki, ya gani ne wata ran a gona, ya ce malam ku riƙe noma, akwai alheri da albarka a cikin noma. Kuma noma fa ba wai sai ka sako ana ruwan sama ba, ko ba a ruwan sama ana iya yin noma. Aje duk inda ruwa yake a jawo shi, gwamnati ta jawo shi a buɗa ya zama hanyar ruwa ta raka kowane gari. Dajin nan da ake da shi a baje, ƴan ta'adda suna shiga suna kashe mutane, duk a farke shi, a raba mutane taki, a kai ruwa wurin mutane su ta noma rani. Lail azimu, sai kun ga ƙasar ku ta zama ba masakar tsinke wajen zuwa a ɗiba abinci a duk duniya, ba inda ba a buƙatar alkama. Yace to malam, ina so na gaya maka, America tana daga cikin ƙasashen da su fi ko ina noma a duniya, kuma mafi rinjayen kudin America ba ta da fetur da noma ne. Su noma ma ba kai sakai ba, sai dan gata sai dan wane wanda isa, in ba dan kasa ba ma bai isa ba, amma ka kasa kai noma ba kai isa ba. Yace malam, gonaki suke na fitar hankali. Yace wallahi, mai gona ɗaya America sai ga yana giyewayenta da helicopter, ba za ta taku da hannu ba, da ƙafa ba. Yace kuma an daina yin noma, wai katoyi sun kuya yana ta abin nan, ko ya rike kota, an daina wannan. Noma ne na zamani ake yi, machines ne suke noma, taraktoci ne za a zuba guda dubu su yi wata biyu suna noma, tarakta dubu ta yi wata biyu tana farke ƙasa. Wata kuma aikin ta shuka kawai, grains za a rinka zuba mata, iri za a sa, ita take yin shuka, inji yake shuka. Wani kuma za a yi wayarin ɗin gonar kuma gaba ɗaya da ruwa, a yi pumping da inji ya buga ruwa, yadda kaga ruwan sama haka zai rinka jikawa. A duk lokacin da suka lissafi suke so a zuba wannan gona ruwa, za a zuba, za ga amfani yayi. Suna noman gyaɗa, suna noman wake, suna noman alkama, suna noman kaza, suna noman ganye, suna noman kaza. Wallahi store ɗaya a America, store na kayan abinci na mutum ɗaya, wallahi ya kai wata local government, wato gari guda ne kurun za gan shi, tireloli ne kawai suke shiga suna yin kwana. Amfani ne mutum ɗaya sai ya noma abincin da zai ciyar da jiha guda shekara guda a America, amma mun fi su daji, kuma mun fi su ruwa. Su wani ruwan nasu ma baya yin noman, sai an sarrafa shi an gyara shi, don la'allar ruwan gishiri ne, sai an mai wani aiki sannan a tura shi ya noma. Amma mu ga koguna a banza, kaga ruwa malam i shekara, sai dai agwagi su zo su ta yawo a kai. Wani dan China ya zo Najeriya yana zan zagayawa, wani ɗalibinmu ne ya gaya mana, ya ɗauko shi irin suna harkar kasuwa, ya ce mu zagaya kaga ƙasarmu, ya zagaya da damana ne ya zo, ya duk ko ina ya ga kore shar, ya ga ruwa sai ya ga gada an yi minti nawa ana tafiya, ya ga ruwa can sai duba sai ga ba a noma. Kawai ba sai ɗan China ya fashe da kuka ba, yana ta kuka. Abokin sai ya ce me ya faru, ya ce ya ga kuɗi, ba a amfani da kuɗi. Ya ce yanzu wannan dajin ba a noma, ya ce a fitar ba zai noma. Kowa yana gida yana kwance yana jiran sadaka a kawo masa. Ya ce ga ruwa ba ku amfani da shi, ga daji ba a sarewa a nome shi, kore shar. Ya ce su wani wurin fa idan ya zo wani gurin ruwa ne, babu ƙasar ma ruwa ne a kwance. Kafet ake shimfidawa akan ruwan, wani kafet suke yi a shimfida akan sa ake yin shuka, tsiran yana shiga cikin ruwa yana tsotsar ruwa, a nan haka ake girbewa akan ruwa ake nomo. Duk inda kaga an ci gaba to sun rike sana'a da aiki. Ina gaya muku wannan, kaga dai America ita ce dai su fafawa ko, wallahi idan an gaya maka noman da ake America hankalinka sai ya tashi. Kar kai mamaki biredin da kake ci a nan garin, wallahi alkamar America ce. Fulawa da ake sarrafawa na kamfanin wane da wane, wallahi malam daga America suke odar alkamar. Wannan turawan da kake raina su suke noman su kawo maka, ka zo ka ci biredi ka ci kaza ka ci kaza. Yanzu ka iya ga abin da ake amfani da shi da fulawa? To ba mu da ƙasar noman ne? Muna da shi, amma tunanin da basiran a'a. kawai an kyale samarin mu matasa tun da suna zaman banza an sa su a daji an ba su makami kuran wanda ba a sa su a daji aka ba su makami ba kuma an ba su kwaya su sha kuran wanda ba ba su kwaya ba kuma an koya musu sata su tsare hanya su dukkan mutane su karbi kudi ga kasa ga arziki ga kaza amma ba a utilizing din arzikin da aka samu ku taho mu ji ku ji yadda sahabbai suka yi sana'a suka yi aiki Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar da hanyoyi masu tarin yawa wajen neman halal dukkan wata nema duk abin da mutum zai yi na sana'a in dai babu ta'addanci a ciki ya samu kwabo da taro halal ne ba maganar malami ko dalibi ko basarake ko talaka kowa ya je nema abin da zai rayu idan akwai wani mutum guda ɗaya da za ku iya ɗaga mun shi cewa bai da buƙatar kwabo a rayuwarsa ku faɗe shi ko shi bai kashewa ana kashe mai to Allah ya kaddara za mu rayu ne dole sai mun kashe kuɗi kawai dole sai an kashe kuɗi to ku dole a neme su a koya mutane hanyar da za su nemi halal Allah ya halatta hanyoyi da dama na sana'a da za mu rinka yi don mu samu abin da za mu rufe asirin kanmu akwai manyan sana'o'i akwai ƙananan sana'o'i yanzu misali wata rana na ga wani mutum a wani guri ya kafa murhu yana toye kosai namiji ne kosai kuma abin mamaki kosan da yamma yake fara soya shi a bisa al'adar mu ana cin kosai ne da safe amma da ya saita ya duba ya gani bai da aikin yi kawai sai ya je kafa murhu a bakin titi ya sayo wakensa kwano ɗaya da man gyaɗansa da ɗan maginsa da waye kawai ya fara tsaya kawai sai ga mai mota ya tsaya kai zuba mun na 200 wannan ya kai zuba mun na 100 kaza sai ya fara hadawa da doya da dankali malam ba sai kasuwa ta tashi ba malam sai ya zo ya dauki yara sai zama yayi karfi yayi fadi da wannan yake ciyar da ƴaƴansa ya biya musu kuɗin makaranta ya gina gida ya je umra ya je aikin hajji ba gidan rediyo ya je ya tallafa ba zama yayi roƙi Allah Allah ya bashi mace ce take yin kosai amma shi namiji ne yazo ne to akwai wanda da ranar ma shi da safin ma kawai shi zuwa ya ja to qur'ani ne yace sai mace ce za ta toye kosai ya fito ya kafa murfinsa ana soya kuma ana saya ya samu kudinsa bai rufe asirin kan shi ba yanzu akwai yar karamin sana'a mutum ne ya samu dan karamin jari ba a zaman banza ya samari ka je ka tafi kasuwar kauye a garin ku ka sai dabbobi bisa shi ka sai wannan dala 100 ka sai wannan jaka 50 jaka kaza a kasuwar fa kafin ka tashi ba Allah da ikonsa wannan ka sai shi 1000 kaza wallahi sai ga wani ya zama kara maka 5000 ya kara maka jaka 5 ya kara maka jaka 10 ya kara maka jaka 20 baka yi wahala baka biya kudin mota ba da jarin ka tafi aljihun ka kasi dabbobi kasi ya da sassafe ka kasa an kara maka jari ka dawo da wajen jaka 1000 riba kaza in kaga dama zaka yi mataka ka shiga ƙauyen garin ku ka sayo kaji ka zo ka kasa a garin ku a san cewa ana samun kaji a wajen ka na gida ko na bature zaka samu alheri wake din nan ana sayar da shi ko nan Najeriya zaka tsallaka ka shiga ko masara ko alkama ko kaza zaka yi zuwa da zarin ka je ka sayo ka gyara hanya ka doro kaya ka zo ka zuba a shagon ka ka samu alheri duk sati sai ka je ka dawo baka samu alheri ba ga sanoyi ga aikin hannu ka koyi gyaran wuta duk wanda fanka ta lalace a garin nan ya neme ka duk wanda zai gina gida zai wayar ya neme ka ka iya fenti ka iya kwabar kasa ka iya tono ka iya kafinta ka iya walda ka iya kaza yanzu attajiran mu a garin nan ba za su iya su bude wuri su siyo karafuna inda za a rinka yin walda na wunduna masu kyau da karafuna masu kyau ba su dauki saurayi aiki mutum 100 a koya musu je kwas su je garuruka su koyo masu kyau yanzu wannan gadajen da ake a Dubai a China a ina ne da ake yanzu mutum bai zai samu daji ya kewaye ba yanzu bazari ya sayo katako mai tsada inda ake sayo ya sayo injina da suke yi ya sa a rinka yana sa su a leda yana packaging yana fitarwa duk wata amarya idan za ta yi aure in ka tallata ka gani aka gani a WhatsApp ko aka gani aka za sai a ce aje gurin wani a ce kujeru akwai masu tsada irin nawa ce me yasa ba za mu yi ba sai zuciyar mu ta mutu kujerar da zaka shimfida a falon kawai sai ka je Dubai sai ka je America sai ka je Misra sai ka je ina ne sai ka je Kasiyo amma ga katti kana da su ga jari kana da shi ga fili kana da shi ga kaza kana da shi yanzu a kowace gwamnati da ka sani a jiha akwai wani wuri da ake ce da shi prison wani wuri ne zaka je ka gina kamfani kyauta za a baka wani ɗan kuɗi kaɗan ne zaka bayar ka wani percentage ne duk kayan da zaka yi order ka kawo shi a waje na production ko na kamfani baka biya masa haraji amma ba ma yi sai dai mu je mu zauna baki su zo su yi mu ba za mu yi ba to ko lalle mun gadar wa kanmu ci baya da kaskanci yanzu wannan hular da take kaina zan da bukar sunanta asali da muka tashi tun muna yara a Borno a Baga a Bama a can ake yin su su suka kware abinda zai baka mamaki ba mamaki yanzu wannan hular da take kaina mata aure ce a Borno ta yi ta yarinya budurwa za ta tashi ba ta da sana'a da hula da dinkin hula za ta yi wa kanta aure wannan naje Borno na gani Allah saka musu alkhairi mutanen Bama mutanen Borno mutanen Baga kuma duk wanda ya kai wani ne in zai saka kaya zai sa hula zanna buka din nan zai sa duk shekara sai sun kawo sababbin yi mutane ne talakawa a cikin kauye a kaza amma Allah ya ba su basira mutum ne zai zauna a shagon sa ya sa biro wannan hular zana ta ake da biro ake zanawa a jikin yadi kuma a fitar da ita kaga ta burge har shugaban kasa kaga irin ta yake zawa hula ɗaya sai kaji ana sai da ita 100,000 kaga tadinku kala-kala ne da ta talaka da ta mai kuɗi amma ina so in tabbatar maka lokacin da aka yi rikicin boko haram da kashe-kashen mutanen nan aka rufe kasuwanni wallahi mutanen nan da yawan sun tsira da harkar ɗinka hulunan sai su yi maza-maza su ɗora a mota a kai Kano a sayar musu suna samun kuɗinsu matar aure tana iya ɗinka hula guda kaza a wata ɗaya tana da kuɗi tana da jari ta ɗinka hula ta sayi ragon sallah ta ɗinka hula ta biya kuɗin makarantar ƴaƴanta bazawara in aka sake ta aure in dai ta iya ɗinkin hula ba za ta tozar ta ba dan ba mamaki hulunan da ake sawa a birnin Abuja wasu matan ne suke ɗinkawa yanzu yaya wannan da za a ce gwamnati za ta ƙarfafe su a mai da su kamfanoni a taimake su za su rike kansu ba ruwansu da zuwa sai sun nemi aikin gwamnati ana ba su albashi naira 1000 kaza a wata amma ka san me wani yake gaya min ɗan kasuwa ya ce ai yanzu wannan hular ma da kake gani China ta fara yin ta akwai zannabukar 'yan China saboda 'yan China sun lura ɗan Najeriya yana ko ɗan Afirka yana son sa irin wannan hular da haka su ma sai suka je suka yi wani inji suka yi wani mashin kawai sai su je su sassaƙa shi haka akwai 'yan China irin wannan na in ba ka kula ba an gama da mu muna kwance muna zaune ga hanyoyin samu amma ba mu yi ba akwai babban malami yana ce da shi Abubakar al-Khallal yana da littafi mai kyau wanda ya kawo maganganun malamai magabata na kwarai dangane da muhimmancin sana'a da aikin hannu da dogaro da kai Abubakar al-Mirwazi yace naji wani mutum wata rana yana cewa wa Abi Abdullah Allah ya masa rahama yace inni fi kifaya ni alhamdulillah ina cikin wadata sai wannan malamin ya ce da shi to ina so in gaya ma duk wadatar da kake da shi ilzamin suka ka larzumci kasuwa wannan fa maganganun malamai ne salaf wanda suke a gabodin tahajjudi da sallah da azumin nafila da karatun qur'ani da jihadi da ɗaukaka musulunci su ne suke faɗin irin waɗannan maganganun wani ne ya zo ya ce alhamdulillah ina yi wa Allah godiya a kan yanayin da nake ciki ce to idan kana da kyau ka ƙara da wanka kar ka yi kuskure ka rabu da kasuwa yace da kasuwa ne tasilu bihi rahima yace wa ta'awwad bihi kuma ka saba da kasuwa kada ka yadda baka kasuwa wannan shawara ce ake bayarwa duk wanda yake so ya rayuwa mai kyau to ya kulla alaka da kasuwa ya je siya ya sayar dan zai taimaki kansa kuma zai taimaki wani kuma koyaya kasuwa akwai albarka a ciki yanzu da yawa ina gaya maka ma'aikata gwamnati da suka rike albashi kadai idan ka ji irin rayuwar da suke yi ta talauci da bukata mai karamin jari ya fi su walwala a cikin gida in ka ga dan albashi yana dariya yana walwala karshen wata ne amma dan kasuwa fa wani dan kasuwa ce ni bai mai zaka gaya mu kana daukar wani 100,000 kaza a wata yace to ni na fi ka jin dadi yace ni ba da jarin miliyan 1 amma kullun sai na ci abinci da kashin miya a gidana kai ka isa akwai wanda wallahi mai aiki albashi ne bai isa ci kashin miya a gidan shi ba akwai wanda in kaga ya ci nama ya more ya darje to layya aka yi amma wallahi bai isa ba saboda shi ma'aikacin hukuma ne albashin sa a lissafe yake yawanci ma'aikatan hukuma fa a takarda ake raba kuɗin wani lokacin matarka ne za ta lissafa albashin naka iyayen da ta raina ka iyayen da za su sarrafa kuɗinka wallahi wasu matan biro da takarda suke ɗauka albashinka kaza ne ta san kuɗin daman ta san halar ɗinka da haka ita za ta kastama kuɗinka na wata gaba ɗaya akwai wanda aka ce yana ɗaukan albashin zuwa yake miƙa ce hajiya gashi ku ɗauki abin da ku ɗauka ku ban sauran amma ya kaga ɗan kasuwa kawo kaza siyo kaza abu kaza ya ƙare ya sai da kaza riba kaza akwai wani ya biya bashi an samu kaza kullun ɗan kasuwa in dai kasuwa tana yi akwai kuɗi a hannunsa kuma albarka a cikin kasuwa ka ɗinka riga a cikin kuɗin ka taimaki mai bara a cikin kuɗin ka sai kashin miya a cikin kuɗin ka biya kuɗin makarantar yaranka a cikin kuɗin kama ɗan gyara motarka a cikin kuɗin albarkacin kasuwa to ita wannan kasuwar shine yau makiyanmu suke nema su hana mu ita sai kaga baki ne suke ta shigowa da harkar kasuwar ana nema a kwace mana kasuwancin kaza kasuwancin kaza akwai garin da naje ina wa'azi makamancin wannan na tambaye su duk wani abu mai muhimmanci mai tsada da ake sayarwa wallahi ba su bane wasu sun fi su wayo su suka zo suka yi abin na farko transport shige da fice ba wanda baya fita baya zuwa dawowa sai aka yi dabara wasu suka kwace transport a jihar ba su bane kuma ba musulmi ba abin tausayi da haka duk wani zirga-zirgar da za a inda mota za a hau to ba su bane duk wani gado da za a kwanta a auri budurwa a sai mata sabon gado ba a iya irga iya adadin yarinya budurwa da take yin aure a wata a jihar amma wallahi gaba ɗaya duk cinikin gadajen da ake yi ba wani mutum musulmi guda ɗaya da yake da wani kamfani na gadaje ba su bane kayan wuta ba su bane duk wani kwallon lantarki da fanka da AC da air condition ba su bane kayan kwamfuta ba su bane kayan waya ba su bane duk wani wani business ne da kullum me business daman abinda mutane suke bukata kullum shine basirar dan kasuwa ba wai kawai mutum ya samu kudi ya je banka kudi a cikin abin a aunawa ake a duba meye ake bukatar sa akwai kayan da zafi da sanyi da rani da bazara dole ana bukata kamar sabulu ba ranar da ba a bukatar sabulu ba wani lokaci da za a ce yanzu ba a bukatar sabulu kaga sa za a ce mai kyau akwai abin da kuma sai lokaci kaza kamar yanzu mangwaro yana da wani lokacin da ake shan sa kamar kaza akwai seasonal abu amma nama akwai lokacin da ba a cin nama lokacin sanyi ana cin nama lokacin rani ana cin nama kenan sana'ar dabbobi saye da sayarwa koyaushe tana tafiya wayar hannu katin waya harkar gine-gine kayan gini akwai lokacin da mutane ba sa gina sabon gida akwai lokacin da ba a rushewa a gyara to keys ababen sana'a masu muhimmancin zama ake a yi dirasa su a karanta su a gane abu kaza suwa za a dora a kai to in kai kuskure aka kwace kasuwanci a hannunka to ka zama bawa yanzu akwai babban jiha a cikin wata jihohi a Najeriya duk wata tayar mota da kaga ana hawa to wallahi wani sananne ne wane da wane su suke kawowa wannan tayar duk wata taya ka duba adadin motocin da ake hawa duba wani business dole sai a wajen su za a siya yanzu aka iya irga tayar mota nawa ake canjawa babur moto akwai wanda sun rike business din duk wani mashin da za a shigo da shi kasa kaza to su suke kawo shi wani leda ya dauka leda kurin leda biredi leda zuba kaya leda kaza duk wata leda shi kuma shi yake yi to abin tausayi da yan bokonku da masu kudinku duk sun zauna sun zuba ido ba sa iya yin waɗannan sana'o'i sai dai a bar wasu baki su zo kuma su je su dauko danginsu su za su dauka aiki ko kun zama bayi wannan a cikin ƙasa ana yi sannan kuma ita ƙasar kanta gaba ɗaya ana yi yanzu akwai sana'o'in da a ƙasar tamu ƙasar mu ce amma wallahi malam wasu sun gane sun zo sun yi investing su suka yi investin suka zuba kudi suke samu. Yanzu a tambaye ka a ce a ƙasar ku batirin mota ba tana da batir ba, mashin ba yana da batir ba, generator ba yana da batir ba, to kamfanin batirin mota guda nawa kuke da shi, kuma masu kuɗi nawa kuke da shi da za su iya kamfanin batirin mota? Amma in kowaye gari dole kawai in batir ɗinka ya mutu dole ka je ka sayo, wa yake kawowa? Watakila wani ne. Akwai harka ta kasuwa da in ka tsaya ka auna ta, wallahi malam za ka samu kuɗi ƙwarai da gaske. To amma mutanenmu da 'yan kasuwanmu da samarinmu suna buƙatar a rinƙa musu lakcoci na wayar da kai. Shi wani lokacin mai kuɗi in ya samu kuɗi, gani yake ya fi kowa wayo da dabara, kuma shi gani yake kawai ra'ayinsa shi ne daidai, kuma bai fiye sauraron wani ba. Mai kuɗin da Allah bai bashi basira ba, wani Allah yana tara mai uban kuɗi amma babu basirar da zai juya kuɗin su zo masa da amfani, su zo da al'ummarsa amfani. Ku riƙe wannan ya ku matasa, ku ƙara tunani kuma zai muku amfani. Ya ce to lallai ka yi ƙoƙari ka lazimci kasuwa. Ya ce na umarci 'ya'yana su rinƙa zuwa kasuwa, wa an yata'arradu litijarati, wannan wani salaf ne magabaci, lallai 'ya'yana su shiga harkar kasuwa shine at-tijara. An rawaito daga Nana Aisha Allah ya yarda da ita, tace ai annabi ya ce inna atyaba ma akala ar-rajul min kasbihi, mafi tsarkin abinda dan adam zai ci ya ci dadi ya more a wajen Allah ya samu lada shine abinda ya nema, sana'a, kasuwanci, business, ya zuba kudinsa ya tura 100,000 ta kawo mai 500, ya tura dala 1,000 ta kawo mai dala 3,000, juya kudi, sarrafa kudi, aikin hannu, sana'a, dinki, saka, tono, gini, waɗannan su ne mafi alherin abinda dan adam zai ci a wajen Allah, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sufyanu Sauri yake cewa yajibu ala rajuli talabul ilmi, wajibi ne ga mutum musulmi ya je ya nemi ilimi, amma idza kana indahu mil'u kaffihi ta'aman, idan ya tanadi abinci. Abinda Sufyan Sauri yake nufi, ka tanadi abinci, ka yi sana'a, ka samu abinci, sai ka tafi karatu. Neman ilimin ma ba a yinsa sai da abinci, kuma abinci ba a samu sai da sana'a. Imam al-Bukhari ba wanda bai san shi ba a cikin ku, kuma a duniya ba wanda bai san shi ba, malami ne na gani a faɗa, na gani a faɗa, sannan kuma ɗan kasuwa ne. Na kai mamaki a ce ma Bukhari ɗan kasuwa ne. Abinda yake yi jarinsa ya tanada kafin ya tafi neman ilimi ya samu kuɗinsa. Duk garin da ya sauka a karatu zai zauna ya nemi ilimi a wajen malaman garin, yawo su suke yi, sai ce zan zauna garin nan shekara biyu, shekara uku, in na karɓi hadisan na malaman shahararrun to sai in ƙara gaba. Shi yasa ko aure bai samu dama ya yi ba. Idan ya zo da 'yan kuɗinsa sai ya ce wa almajirai, su waye 'yan kasuwa musulmi masu amana wanda kasuwa take gudana a hannunsu a garin nan? Sai a ce akwai Alhaji wane da wane da wane. Sai ce to a ce ina son ganin su. In sun zo sai ya zama da su, sai ce ni almajiri ne, na zo neman karatu, amma ina da jari na a hannu, ina so za mu yi mudaraba, zan ba ku kuɗi na, ku ci gaba da juyawa, duk bayan wata kaza a zo a yi lissafi, abinda aka samu a bani, in ci abinci, in sayi littafi, in sai tawada, in ciyar da ɗalibaina, a je a juya kuɗi, in ma shekara kaza kuma zan bar gari a haɗa mun uwar kuɗi na da abinda na samu na riba, zan ƙara gaba. Wallahi haka Imam al-Bukhari yake mana. Da haka yana zaune yana bada karatu, yana hadda karatu, amma yana da wasu maƙudan kuɗi ana juya masa, 'yan kasuwa masu amana a wannan lokaci suna kawo mai riba, ya ci da ɗalibansa. Imam al-Bukhari mai ta'limi ya ce ala la yanalu al-ilma illa bi sittatin, zaka'un wa hirsun wa sibarun wa bulghatin wa irshadu ustadin wa tulu zamani, ba a samun ilimi sai da wannan abubuwa: basira, zaka, kwaɗayin ilimin, kwaɗayi wato hirs kenan, bulga, guziri, ɗan uwa, dole in zaka je karatu sai ka guzuri, kada wani ya daga da kafe tafi wani gari wajen wani malami yace zo na zo neman ilimi, komai baka da shi, baka da gidan zama, baka da jari, baka da sana'ar hannu, baka da kaza, musamman a irin wannan zamani. Yace wa irshadu ustazin, da kuma fadakarwa da nuni na malami, ba a yin karatu ba malami. Mutum da zai je gari ya zauna wai shi dalibin ilimi ne bai da malami ba zai yi ba. Sannan wadulu zamani, sannan kuma da dadewa ana yi. Dalibai yan gaggawa da mutum ya fara karatu shi ma ya zama sheikh ya fara bada fatawa, a'a sai ka dade kana yi. Ka je kaza fazarha wa sharriq la yaqirru bika al-ghalbu, bargarin ku tafi ka je ka nemo ilimi. Ka bi malamai, saurari ilimi, yi karatu, da shi ne za ka zama malam. To kaga hatta neman karatun ba a yin sa sai an yi mai, sai an yi tanadi. Ko ba laifi ba ne ɗalibi yana karatu yana sana'a. Akwai wani ɗalibi da nake da shi, ya zo karatu, na ce to me aikinka? Kana da sana'a? Ya ce ba ni da ita. Ya ce amma na iya yan kamfarci. Na ce to kana da sana'a? Ka zo mu baka karatu kuma da safe ka fita ka zagaya. Sai ya rike dan almakashinsa kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek me attajiri ne mai bai sama da haka wani ya bashi 200 wani ya bashi kaza kullun da yankan farcin ne yake samu abin da zai ci kuma an sa litafi a majalisi da shi yake saya ina sanana bashi wallahi ban sama mata wata sana'a da tafi wannan ba dan ya sani shi ma ya shiga tarihi ya zo neman karatu ya yanke farci dan ya gaya wa dalibansa ba a neman ilimi ba a wahala ba sai da naga yayi ladabi sosai ya zauna ya karatu sannan na sama masa koyarwa a wata islamiya nace zo ka rinka karantawa a wata a baka 15 ko 20 daga nan ya jefar da almakashin yankan farcen shi ma yayi gaba yanzu daga nan kuma ya fara makara a makaranta gaji to ya shiga gari ya fara saka shaddodi da hula ya fara tsayawa gaban yara ƴan islamiya ƴan mata shi ma ya shigo gari ya shi zai zo rike almakashi kuma ya shi zai zo karatu gurin malam dauri ya waye to wannan ita ce mushkilar daka lalle ne sai mutun ya dogara da kai ba a zaman banza Sufyanus Sauri yayi bayani yace to lalle a je karatu kuma ne ba abin da zai Al-Fudail ibn Iyad yace kanatil anbiya'u yu'ajiruna anfusahum annabawa ma ba suna yin aikin godago haka Fudail ibn Iyad yace annabawa suna sanya kansu aikin karfi su aiki a biya su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kad ajara nafsuhu manzo Allah yayi kansa da kansa yayi aikin godago Abubakar yayi aikin godago Umar yayi aikin godago walam yaqulu naq'udu hatta yarzuqu Allah azza wa jalla basu ce zamu zauna hatta yarzuqu Allah azza wa jalla sai Allah ya azurta mu ba a'a duk zamu zo mu kawo misalan aikin da suka yi da sana'a da suka yi hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da sana'a yayi wani ustaz zai zo ya zauna baya aikin yi yace ina jiran ta annabi kin shi zaka zo ka rayu kawai sadaka kake jira a baka a'a fata ka fafata noma ne aiki ne kaza wani wata rana ya gani a gona da kayan gona a jikina sai ya kama bake na malam ya aka haka nace kwarai kuwa ya za a yi kuwa inda ka gani a kofar wani alaji ina kwankwasa kofa nace shinkafa gida na ta kare ai ka je ka zage ni nace noma nake da zan iya ci da kaina in ci da kai kai ma da gona ta in shiga yanda kowa yake zuwa ya nema in tago min fadlillahi in shuka in jira ta tsuro na nome na saka taki ta tsuro in girbe in yanke in kawo gida na nome wata shinkafa ta da wake na soya wani dan rena hankali dan kasuwa wai ya biyo ni wai malam za mu saya nace a bayan zuwa sai yayi daraja a ina a ka kawai jin kada wahala da kaka ar abin nan kawai ka zo kai ka sai da shi in sai da shi a banza haka a a me bambancin sa da rago da nake daurewa sai ya ci ya koshi ya kiba an kai shi kasuwa nace sai yayi daraja yayi kima sai in zo in siyar in karbi kudi na in gyara gidana in sai motar hawa in ci abinci in kare kashin kaza a gidana halal wai kuwa ka zo ka zana ka ce malam malam ne ba za ka je ma su je su barka malam akramakallah da yunwa a gidanka su baka da rafkanuwa a sallar azahar da la'asar da magariba da isha'i kowa ya fita je nema. Tun da na karanta hadisi naga annabi ya dauki itace ya shiga daji yana kiwon dabbobi ana biyan sa, yace kuntu ar al ghanam li ahli makkah ala qararit, ina kiwon dabbobi wa mutanen makka suna biya na kudi, nace to zama bai kama mu ba, kai noma kai aikin gwamnati kai sana'a, ni yanzu da nake muku azna ni kun gane na ma'aikacin gwamnati ne, zuwa nake na daina shiga aji in rike alli in ta koyarwa. You understand? No sir, ce to bari maimaita kware kuwa sana'a ta ce aiki na ne aftakhiru bihi, ina da aiki dan me zan zauna a gida ina jiran sai wani ya kawo mun ko ga wani kana ta wani gaisuwa ana lafiya kwana biyu baka zo ba, a'a ko ka zo ko kar ka zo zaka rayu. In tafi gona ta inje ne shuka ne noma, in shuka gyada, in kiwata rago, in kiwata bijimi ya girma ya yi tsada, in kai shi kasuwa in sayar in soke kuɗi na, in nayi nishaɗi in dauki rago lafiyayye in yanka in ce yara ku zo a yi watan da a more, haram ne? Ba haram ba ne. Kar ku zo kuna da aqidan mali hadar rasuli yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira. Kar wani ya zauna da mutuwar zuciya wallahi, kuma duk wanda ine ma sai ya samu manjadda wajada, duk wanda yake ma wallahi sai Allah ya bashi. So kada a zauna, manzo Allah yayi, Allah tabaraka ta'ala ce wabtagu min fadlillahi, ku nema daga falala Allah. Me wannan malamai suka ce utlubul rizq, ku nemi arziki, sana'a ce zaka yi, kaya ne zaka rinka sayowa a wani guri kana sayarwa, wani abu ne zaka zo ka kasa ana yi, babu laifi. Duk wanda yaga zai samu wani abu da zai sayo ya kawo, ya sayo ya kawo. Ni din nan da nake gaya muku, duk kasar da na je a duniya billahi alazim ina gaya muku, ina da almajiran yan kasuwa, in na ga da yan kudi hannu na sai in buga yace kayya me ake ne ake samun kudi, ce a mallan aika zana ta biya, sai shiga kasuwa sai lissafa ga kilo na dan je in sayo yara kayan karafunan banza da robobin banza, sai in sayo kaya in taho da shi in ce kai zo nawa zaka saya kaza, nawa ake sayar da shi kasuwa, na rage maka kaza, kawo min kudi na, amma fa kashi ankari ne, ka ban kudi na dan ni ba gida ne ni na fi ganewa a ban kudi na a dauka ya kaga da amfana. Idan na samu jari ne ke wani samu kudi ba sai je kasuwa in sayo kaji masu kyau in baza wa iyali su ci ba, to haka ake yi. Kar wanda ya zauna haka, wallahi in ba haka ba musulmi za ku dauki gaskanci da wulakanci. Kuna tare da ni? Al-Hasan ibn al-Rabi' yace li an aksiba qiratan ahabu ilayya min an yasilani ahadun bi ashr dirahim, yace wallahi in je ne nemi kudi a kasuwa in samu qirati daya shi yafi min alkhairi akan wani ya zo zumunci gidana ya bani sadakar dinari 20 ko 10. Yace na fi son in je kasuwa in juya in samu kudi na ni akan in je ina jiran wani ya zo min ziyara gida ya zo ya kawo mun babban malami ne. Abi Wa'il yace dirhamun min tijara ahabu ilayya min asharatin min ata, dirhami daya na kasuwa, dirhami daya da mutum zai samu ta hanyar kasuwanci, yace wallahi shi yafi maka alkhairi akan dirhami 10 da wani zai baka ba kasuwa ka daiwa, yafi albarka wancan, kuma mai guminka ne kace kar kai wasa. Abi Hamza yace na tambayi Ibrahim dangane da wani mutum da ya daina kasuwanci, wai wani ne dan kasuwa ne kawai sai ya zuciya daina kasuwa ya koma masallaci sai sallah, taraka tijara wa aqbala ala salah, wa rajul wani kuma yashtaghalu bit tijara shi kuma kasuwancin ya je ya kama yi, waye ya fi wanda ya ƙi ya je ya nemi arzikinsa ya zo ya ce shi a masallaci zai tare ta sallah, wancan kuma ya ce zai yi sallarsa shi musulmi ne amma fa zai rage lokaci zai tafi kasuwa, wa ya fi? Sai malumin yake cewa wanda ya shagalta da kasuwa shi ya fi, saboda zai yi sallar ya samu ladar sallan, kuma zai yi kasuwa ya ciyar da iyalinsa, ya taimaki masallacin ma da yake sallah, ya taimaki al'ummarsa, ya taimaki iyayensa. Akan wanda zai zo ya zauna sai tarin sallah da azumi amma bai da kokobo aljihunsa, in an zo ana neman taimako sai dai kifa kai saboda bai da kokobo. Wani yana sayan aljanna da kudin da Allah ya bashi akar makalla, dan haka ba daidai bane mutum ya ki sana'a wai ya kama ibada, wannan ba daidai bane. dole kowa ya fita je nema ibada ba annabi yazo da ibadan ba me yasa yaje yake kiyo ba manzo Allah yazo da ibada ba me yasa ya tafi kasuwanci Sham ya dubi kayan nan na Khadija aka dora aka yi hukuma da kansa a matsayin sa na annabi ya tafi je yake kasuwanci annabi ya zauna ya kasa kaya yana jiran azo a saya a bashi riba ya dawo da nana Khadija kudinta da kayanta ta bashi rabansa kai sai ka zauna babu zama haka yake in yaje ya sayar da kayan ya kawo sai ya bawa nana Khadija lissafi sai ta ce to kaza naka ne kaza nawa ne suka fara haka har ta aure shi yaya wani zai zo ya zauna babu zama Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa la khayra fi man la yatlubu al-mala yaqdi bihi jaynahu babu alheri ga mutumin da baya zuwa ya nemi kudi alal aqalli don ya biya bashin da yake binsa ba alheri ga wannan musulmin da baya sana'a da zai je ya nemi ya biya wa kansa bashi ko ya biya ubansa bashi ko ya biya makocinsa bashi ko ya biya abokinsa bashi alal aqalli matakata yau tana buƙatar ragon suna ana akalla babanka zai zo ciwon suga ya kwantar da shi yana bukata kai shi asibiti ya zaka zo ka zauna ka ce kai addini kake amma baka da kuɗi baka neman kuɗi an ce maka addini ne bara mutane sun zama maroka kaga mutum kato in doke doke kuke sai ya kwantar da kai amma sai zo yana fashe da kuka jama'a don Allah sai kuka ba matata ta haihu ba da ragon suna wani yace kai ragon suna ko mustahabi ne da zaka zo ka fashe da kuka akan mustahabi da zai tsaya a bakin kofar nan ba wani wanda ya isa ya fita wallahi duka sai ya bi kowa ka ba mallaka ka je ka dauki gatari maka yi faskare ka je ka kama tonan rami mana ko rijiya ba sai ka rinka tonawa ba annabiyanka tunda Allah ya baka karfi yaya mutum zai zo da lafiyarsa da karfinsa ya kashe zuciyarsa yana roko mutum ya je roko riga ya je kofar gidan wani ya yi sallama kai ka dauka wani aboki ne na kwarai sai zai ce wallahi ƴaƴanka haka suka kwana jiya ƴaƴanka wai ƴaƴansa ne fa amma sai ce ƴaƴanka wai saboda tsabar ya gama mamaye ka mamaya kenan wani ya zo kofar gidana wata rana ina kwance da safe ya yi min sallama na ga shi malam ni ya dan gyara wani ce Alhaji barka zuwa ya gajiya na dauka wani tajirun ne kabirun wallahi malam da na ga ya fara magana sai na fara raina shi to yanzu dai al'amari a mana ka manta kwana biyu sai ya nuna ya sani amma ni ko ban san shi ban taba ganin sa to wannan samfuri ne na maroka sai mutum ya zo ya nuna maka ai kun taba taruwa kun hadu a wani taro ai ai a wani biki da akai ai a wani kaza kun taba kuma ƙarya yake bai taba zuwa ba baka taba haduwa da shi ba mota ka kawai ya gani a kofar gida ya gaji a kwana biyu kaza sai ce to mallam ka san yanayin rayuwa alhamdulillah muna cikin rufin asiri ba za mu bane ba za mu bari a gane asirin mu ya tonu ba kai nawa ne kuma tunda muka hadu da kai zuciyata ta kwanta da kai nake ta tunanin ka nace bari in kawo ma ziyara wallahi jiya kwana ne ban ci komai ba da ni da ayana na baro iyali na tana nan suna kwance ma ba lafiya dan Allah shiga gidan nan ka je ka nemo wa ƴaƴanka ko da ƴan kwani shinkafa ne da za su ci nace ƴaƴana kuma ashe yana da su ƴaƴansa ne malam mutumin nan na duba rigarsa ta fita wa kyau nace ina ga wannan renin hankalin ma ya isa wato nace yanzu wannan mutumin zai sa rigar nan a kasuwa sai da ita sai ya samu abin da zai ci a wannan ranar da gobe amma saboda zuciyarsa ta mutu mallan yanzu abin da ake fa mutum wallahi alazimu mallan sai ya zo gidan mai da mota ran tsitsiya saboda tsabar bara da roko ya kace zakatan mutane ya ajiye mota gefe ta alaje na gaji ci dan Allah ya hakuri wallahi na manta ATM dina na manta kati na cin kudi wallahi na fito ba abin da ka ga mota ta mutu wallahi da Allah ce maka mun ga gidan mai ana bada mai dan bane da Allah dan zuma mun nan kaza kai kuma ka ga shi da mutunci da zai kace a Alhaji subhanallah eh yana iya faruwa zuba mai da 10,000 ya gaba da kai matsiyaci zuwa zai ma su shirya da mai mamaci zan dawo a tsiyaye min shi wani kuma saboda korewa da roƙo ka san me za gani wallahi da mashin ka ga roƙon ma kala kala ne kai da ka dauka fukara uku kake yin roƙo suke roƙo har masu alim masu nayi sai mutum ya sauka kan moto din sa babur din sa kai sai ga yana turawa mutum mai daraja da mutunci sai zo wurin ku ce jama'ar ummu musulmi masoya na barkan ku da yamma ya gajiya ya kokari to sannun ku ya dai ayyuka dai kuna nan lafiya dai komai dai lakai da dama to alhamdulillah to Allah ya muku albarka wallahi larurar rayuwa kaga ina tafiya na sha'afa ashe babur din na ba mai ya mutu kuma ni a wuri kaza nake da Allah ko za a samu wani dan zuba mai ko na dan kaza ne tausayin sa sai ya kama ka zuwa masa, watakila ya fi ka kudi ma. Akar maka Allah, yanzu a kasan nan, kasashen nan namu, wallahi akwai gurgu ko kuturu ko makafa ko wani abu da billahi alazim gidaje ne da shi, gidajen haya da motocin haya, amma bai daina bara ba. Kai ta daukan kudi kana bashi amma ya fi ka karfi. Me ya jawo wannan? Mutuwar zuciya, kin yin sana'a da wannan barar da ita suke tarawa su yi kaza su yi kaza. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wallahi ɗayan ku ya ɗauki magirbi ko gatari ya rataya a kafadarsa, ya rataya a kafadarsa, ya hau kan dutse tsololuwa, ya saro itace ya goyo shi a gadan bayansa, ya zo garin su ya sauka ya kasa wannan itace a sayar a bashi kudin su, shi ya fa masa alkhairi da yaje yana roƙan mutane ya takaffafin nas, yana cewa bani 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 bani, wallahi ko ubanka ne ka dame shi da bani bani sai ya tsane ka. Kwai kuwa kaga shine sababin ka zuwa duniya, amma an ka matsanta mai bani bani bani, wallahi sai ya ji ka fita a ran shi. Ballantana haduwar titi, ballantana mun hadu a masallaci ko mun hadu a wuri kaza, ka takura wa mutane kana roko, ka kashe zuciyarka, ƴaƴanka sun san kai maroki ne, ƴan uwanka sun san kai maroki ne, matanka sun san cewa kai ci ma zaune ne, dan timasanci ne, baka da aiki, baka da sana'a, ga jarin lafiya Ubangiji ya baka, ga surutu da iya magana Allah ya baka, amma baka iya komai ba, baka iya sarrafa komai, ka je kai aiki a biya ka ba za ka yi ba. Da haka musulunci bai zo da wannan ba. Kar wani matashi ya yadda wannan mummunan girman. Babu rayuwa mai daɗi irin sana'a. Mutum ya yi sana'a ka ga a ƙarƙashin ka akwai mutum kaza kana ci da su, ka samu ladan su, ka samu ladan iyayen su. Wani yace mala alhamdulillahi a kamfani na inda nake sana'a ina da mutum sun fi ɗari, dukkan su gaba ɗaya albashin su duk wata ne nake biya. Yace a cikin su akwai wanda ya biya wa uwarsa umara da kuɗin shagona ne, a cikin su akwai wanda ya gina gida, a cikin su duk yara na yawanci motoci suke saya, duk a cikin wannan shagon muke samu. Yace mallam me rufin asirin da ya wuce wannan, ya bude shago wani ya ci, ƴan uwansa sun ci, ƴaƴansa sun ci, amma mutum ya zo ya zauna da mutuwar zuciya wannan ba daidai bane. Sa'id ibn al-Musayyib ce duk wanda baya neman arziki ya biya wa kansa bashi, wa yasunu bihi irdahu, ya kare mutuncinsa da sana'arsa, wa yaqdi bihi zimamahu, abinda yake kansa na nauyi ya biya da kuɗin da yake sana'a. Yace wa in ma tatarakahu miratan liman ba'dahu, kuma alhamdulillah ya ciyar da wani ya biya wa kansa bukata, in ya mutu kuma ƴaƴansa sun samu abinda za su gada. Yace to wannan shine amman da yazo da alkhairi, ba wanda zai zo ya rayu cikin kaskanci, ya jefa kansa cikin kaskanci, larurar iyalin ka ta tashi, matar ka ta rena ka, ba abinda mace take rena mutum billahi alazim a gidansa irin ta fahimci cewa baka da komai a hannunka. Zaka zo kana tsawa na sai kai ku rabu da shi, Allah ya gama kai kai ki zaka zaka kai zaka zaka kai zaka bi ku ya bunku da Allah, ba ko kobo shi shegen tsawa, wallahi mallam wannan kaskanci mutane suke gamuwa da shi. Wani yaro a gabana yake fada, yana yi wa ubansa fada, nayi masa fada shi ma, yace dan me zai zo ya dame ni, kawai ba abin da yake mun, makaranta ta kaza bai biya mun kuɗin makaranta ba, kaza baya biya mun, mahaifiyata tana ba ta da lafiya baya iya mata kaza, ɗan wata za a yi aurenta ya kasa biyan kuɗin auren, ya kasa sai mata gado, ya kasa sai zo ita mana fada. Subhanallah, kaga daraja girma ya zuba, tunda ka kuskura ka tara ƴaƴa to fita ka je ka nemo, in ba ka ba billahi lazim daga gidanka za ka ɗauki gaskanci. Matarka za ka zo kana cewa ki bari, ta ce ba za a bari ba, saboda ta san in ka sake ta baka da kuɗin da za ka auri wata. Ɗanka za ka ce aje, zai ce baba ba za a samu zuwa ba, me ya faru, ce zan je nemo abin da zan ci. Akwai fa yanzu fa mutum sai yarinya budurwa fa sai ya ce ke ki dai ki nemi kuɗin aurenki, eh ka ce wa yarinya ta nemi kuɗin aurenta, shikenan sai ta nemi kuɗin aurenta. Lokacin da za ka haihu baka tuna cewa za a yi aurenta ba, kuma baka fita ka je ka nema ba, ba daidai ba ne. Wajibi ne a kanka ka kula da ƴaƴanka. Sa'id ibn al-Musayyib ya sake cewa, Allahumma ya Ubangiji, a ranar da ya zo zai rasu kenan, ya rasu ne, kun san Sa'id ibn al-Musayyib ai, ya rasu ne ya bar wasu ƴan dinarai na kuɗi, sai daga nuna addu'a yace Allahumma innaka ta'lamu anni lam ajma'aha illa li asuna biha dini wa hasbi, Allah ka sani ban tara wannan kuɗi da zan mutu in bari yau ba sai dan in kada mutuncin addini na da dangantakata da mutunci na. Yace Allah ka sani ni nake faɗa la khayra fi man la yajma'u al-mala fa yaqdi dainahu, babu alheri ga wanda baya zuwa ya nemi kuɗi alal aqalli din ya biya bashin da zai ci wa yakuffa bihi wajhahu. Imam Mujahid yake cewa naji shi yana cewa idza razaqa Allahu ahadakum alf dirham, in Allah ya bawa ɗaya daga cikin ku dirhami dubu, yace to fala yunfiqu ha, kar ya kashe kuɗin duka gaba ɗaya. Wa yaqulu inna Allaha sayarzuquni, Allah zai ƙara arzuta ni, walakin yabtaghi fiha min fadlillah, yaji ya kuɗin. Kaji wata magana Sa'id ibn al-Musayyab yace duk wanda ya samu dirhami dubu a cikin ku ba dabara bane ba wayo bane ya ɗebe kuɗin gaba ɗaya ya kashe, yace a'a ya kashe na kashewa amma ya juya wasu su dawo masa da wata dirhamin dubu. Kenan ba tawakkali bane, kai ustaz ne, kai mai tsoron Allah ne, kana samu ka bunkar da shi baka da tattali. A'a, shari'a ta yi goyon baya akan tattali, ka tara ka juya ka murza ka samu. Sahabbai sun yi kasuwanci, sun je kasuwa. Sayyidina Umar ibn Khattab, duba ibada, duba tsoron Allah, duba takawa irin ta Umar. Amma yace wallahi ba kullun nake zuwa karatu majalisin Annabi ba, inji Umar ba. Yace ina da wani makoci na cikin mutanen Madina, dan kasuwa ne, nima dan kasuwa ne, sai muka raba rana kaza wani da wani, wani ni zan tafi kasuwa zan kula maka da hakkin ka, suna harkar musharaka ne ta kasuwa. Yace ni zan je tsaya a kasuwa mu siya mu siyar, ko in tafi wata gari mu siya mu siyar, kai kuma ka je wajen Annabi duk hadisin da ya faɗa ka rike mana, in na dawo da daddare ka zo ka karanta min hadisin da Annabi ya faɗa. Ka duba Umar ya haƙura da zuwa majalisin Annabi dan ya je kasuwa. Yace kai kuma gobe ka tafi kasuwar, ni kuma zan je zauna majalisin Annabi duk abin da Annabi ya faɗa to ni kuma zan haddace in zo in gaya maka. Yace kunna na tanawabun nuzula inda Nabi sallallahu alaihi wasallama ana wa jarun li min al-ansari, mun kasance muna yin canji na zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da ni da makoci na cikin mutanen Madina. To Umar ya je kasuwa, wata rana Abu Sa'id al-Khudri ko Abu Musa al-Ash'ari yazo gidan Umar ya sallama ya sallama ya sallama ya nemi izini. Umar bai fito ba, sai uku ya juya, sai gashi Umar ya fito daga baya. Da ya fito sai ya ce ah, ba na ji muryar Abu Sa'id al-Khudri ta zuba, sai aka ce eh, ai ya juya ya tafi. Sai ce wace tafi, me yasa zai tafi, ka san Umar akwai yaji. Yace a kira shi, yazo yace ba ka mun sallama ba, na fito na sarar baka nan. Sai yace ya khalifata rasulullah ya Umar, ai na ji Annabi ya ce duk wanda yazo gidan wani ya nemi izini sau uku bai fito ba to ya tafi. Daka sunna ce Annabi ya karantar da mu kar a zo a ta neman izini ana sallama ana kwankwasa kofa, inda ya wuce uku to kara ya juya a tafi. Ba irin ka bane da zaka zo gidan makocin ka sai ya fito gam gam gam, baya nan ne gam, sai ya buga maka sau 350. Kaga nan ba adalci a ciki. Ko waya, mutum zai zo ya kira ka a waya, ya kira ɗaya tayaringin baka ɗauka ba, ya kira ɗaya tayaringin baka ɗauka ba, ya ƙara maka na uku baka ɗauka ba, wallahi malam mutum sai ya jera maka miss call guda 29, kai wani in ya raina ka 50 ma zai buga maka. Yanzu dan Allah wanda ka buga wayan nan dole in ka buga mai sai ya ɗauka. Kwatakila bacci yake bai da uzuri, ko sallah ce in bai bai yana bacci yana da uzuri a wajen Allah. Kwatakila bai da lafiya, watakila asalin ya sa wayan yana cikin iyalansa, watakila yana tare da iyalinsa ne. Akwai lokacin da mutum yana ganin wayan yana tare da iyalinsa bai zai ɗauka ba, sai dai mai gidansa ne kawai ya bugo. To ai gaskiya ne wanda mun ga insist na iko ba ga bane ba, yanzu gwamnati ka ne kira ko shugaban kasa ai dole ka ajiye komai ka ɗauka ko ba ga bane ba, amma ba dole ne in ka kira mutum a waya take sai ya ɗauka ba. Watakila watakila watakila, amma yana cikin rashin ladabi yan uwana ka buga mutum waya, ka ta bugawa ka ta bugawa ka ta bugawa, wai sai mutum ya zo maka miss call wajen 20 da wani abu da ka zuka ce subhanallah gobara ake yi mutuwa aka yi kana bugawa, sai ce wallahi gaisawa kawai zamu yi subhanallah. Kaga wannan ba tarbiyya. To sai Umar ya ce wannan maganar da ka faɗa sai ka nemo mun hujja da dalili akan ta, in ba haka ba sai na ma kaza. Abu sai wannan Abu Musa al-Ashari yayi maza ya koma wajen sahabbai yace jama'a ina fa cikin matsala. Ce me faru? Ce wallahi Umar ya ce yau zan sha kashi in ban bashi dalili ba. Akwai wanda zai iya tuno hadisin nan hadisul istizan? Wata ran annabi ya karantar da mu suka fashe da dariya sahabbai suka ce haka Umar ya gaya ma yace eh. Ce to bari mu nemi yaro a cikin mu mai karamin shekaru Abu Sa'id al-Khudri ya je ya raka ka ka je ka ce gashi shine shaida a gaban sa annabi ya faɗa. Abu Sa'id al-Khudri yazo da Abu Musa al-Ash'ari suka gaya Umar kaji abinda annabi ya ce. Sai Umar ya ce kash ba abin da ya hana mu irin samu wannan ilimin in banda as-safqatu bil aswaq, hada hadar kasuwanci ta dauki hankali na lokacin da aka yi hadisin bana nan kasuwa. Umar ibn al-Khattab kaga dai karewar imanin ko kaga dai su kake koyi da su ko to ka bi hankali. Abu Darda'i ko yaquri yanzu zan tsaya ko yaquri. Abu Darda'i yace kuntu tajiran ni fadan kasuwa ne qabla an yub'ath an-nabi sallallahu alaihi wasallam kafin a turo annabi. Yace bayan an turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aradtu an ajma'a at-tijarata wal ibada, sai na so na hada ibada da zaman masallaci da zaman kullun ne azumi bana zuwa ko ina da kuma kasuwancin. Yace falam yasdim abun bai yi ba kawai daga shi ne fataratu tijara kawai sai na bar kasuwancin. Wa akmaltu alal ibada na fuskanci ibada. Malamai suka ce ya tara a lokacin ya dan samu abun da ya samu ya kakkafa abun da ya kafa. To suka ce idan ka tara ka kafa to shikenan ka je ka lazimci ibada, amma baka da komai ka je ka lazimci masallaci ga matarka tana da ciki kuma kana zaune wataƙila ta yanka maka ɗiya ta haifo maka guda biyu. wani yake cewa kai hajiya ta yi tsiyar aka ce me ya faru yace wallahi biyu ta turo min wallahi. Wai kaji ta yi tsiyar sai aka ce kai ne dai ka yi tsiyar ai ai ba fiye wata ta sha ta haifa ba. Wato akwai ciwo mutum ya wayi gari a gidansa ga abun kashe kuɗi bai da shi. Allah ya jarabe ka da yaro mai ciwo mai yawan zirga-zirgar asibiti ba ka da shi kaje ka roƙi bashi a can kaje ka roƙa a can kaje ka roƙa a can wallahi wani in ka koma sai ga yana rufe shago. Aka ce akwai wani mutumin da ya shigo kasuwa mallan sai dai kaga ana rufe shago shi ai gashi na yazo in yazo daman kawace zai ce kawo kaza kawo kaza kawo rubuta kawo kaza sai ka gama rubuta ce rubuta ka je a zo daga baya abin nan in ya tafi ba zai sake dawo ba sai ba shekara biyu. Kaskanci ci baya ba daidai bane wannan. Da ƙarshe ƴan uwana abinda zan rufe mana da shi shine irin yadda annabawan Allah su ne ababen wato koyi yadda suka yi sana'a. Akwai maganganu da yawa duk zan tsallake su maganganun da annabi ya faɗa akan a yi sana'a a nemi na kai. Na farko dai annabi adam ya nemi bai zauna haka ba. Annabi adam ya yi sana'a ya yi aiki. Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani fa la yakhrujannakum min al-jannati fatashqa, ka koma cikin karkashin tafsirin wannan aya din abinda malaman tafsiri suke cewa kada ku yi abinda Allah zai fitar da ku daga aljanna shedan ya zuga ku fitar daga aljanna ku dawo duniya fatashqa ku gaji wajen neman arziki. Ai tat'abu fi talabir rizqi, zan fa saukar da kai daga gidan aljanna ka zo duniya ka wahala wajen neman abinci da arziki. Sai malaman tafsiri suka ce da Allah ya sako da annabi Adam kasa da nana Hawwa daga cikin wahalar da ya yi shine bai zauna ba wajen neman abinci, ya fita can ya je ya nemo ya fita can ya je ya nemo. Ya zo a cikin asar yayin da annabi Adam ya sauko daga ainihin wato gidan aljanna, mala'ika Jibril ya zo ya same shi da alkama yace ka je ka shuka wannan alkama ka je ka bata ruwa ta sha kuma ka girbe ta ka niƙa ta ka yi gurasa sannan ka ci. Kuma haka annabi ya yi. Annabi Adam ya karɓi alkamar ya shuka, kaga asalin wanda ya fara shuka da noma kenan. Annabi Adam kenan sana'ar mu ne mu musulmi.
alkama ya shuka saboda to a lokacin shuka ne a duniyar ai to me zasu ci Allah bai turo mala'iku suka sauka masa da kabakin abinci ba ya shuka alkama yayi mata bayi ya sunkuya ya nome ta ya sussuke da shi da matarsa suka hura wuta suka yi gurasa da shi suke cin abinci Allah da ikonsa a wannan lokacin gaba ɗaya daga safiya zuwa al'asar aka yi wannan aka gama da shuka alkamar da nome ta da girbe ta da yin abincin zuwa al'asar an gama sai Jibril ya zo ya same shi yace Allah ya ce a gaishe ka yace in yau kai azumi saboda baka da abinci to an gafarta maka zanubanka gabaki daya kuma Allah ya ce zai baka ceto a cikin ƴaƴanka sai ce to bari in ci gaba da azumin yana so ya ci wannan abincin malamin shahid malamai suka ce ashe annabi adam yayi aiki annabi nuhu kafinta ne wa nuhan da Allah ya faɗa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatiyahum adhabun alim shekara 2000 ba shekara 50 yana wa'azi amma wallahi kafinta ne ka san kafinta me yin wannan kujerar ka san kafinta me sassaka annabi nuhu kana najjaran kuma aka ce wa kana ya'kulu min kasbihi rayuwar da annabi nuhu yayi sana'ar kafintanci da yake yi da shi yake ci ya ciyar da iyalinsa kaga in dai wa'azi kake gadara da shi ai ba kai annabi nuhu ba ko to yaji yayi sana'a da nan muke kira muke gayawa ƴan uwa malamai masu da'awa da na sunna da wanda ba na sunna ba kuskure ne mutum ya runguma harkar karantarwa kawai bai da aiki ba daidai bane musamman a irin wannan zamani da al'ummar ka da kake korawa ba su da tausayi Allah ka ruba wa kanka asiri ka raba lokacin karatun nan gida biyu a je a karantar da su lokaci kaza a tafi gona malam yaya aka ce a ina gona ta malam yau ba karatu eh ba karatu na tafi gona kwarai kuwa ka raba lokacin ka je kasuwa ka kasa kaya ka sayar dan baka yi rayuwa da sahabban da suka rayuwa da irin sayyidina Abubakar da suka ware masa albashi shi ma da aka nada shi a halifanci ranar da aka nada shi a halifanci sayyidina Abubakar ranar wallahi ya dauke da kassa ya rata ya zai tafi kasuwa aka ce ina za ka je kasuwa zan tafi aka ce kana haliba annabi za ka dauka su a ta to waye ne ce mun iyali na to daga nan sai aka ce to bari za a sa maka albashi saboda larurorin duniya gaba daya kar a zo neman ka ba a same ka ba aka sa masa albashi abinda zai ciyar da iyalinsa suka hana shi zuwa kasuwar ta wata hanya ake yin kasuwancin amma abun mamaki albashin idan aka bashi ya masa yawa sai ya ci abinda zai ci sauran ya mayar baitul mali to kaga ba zama annabi Idris tela ne ina teloli ku ce Allahu akbar yau an ba ku bonus duk wani tela ɗan musulmi ne ya ji a ransa yana koyi da annabi Idris kana Idris khayyata wa kana Nuh najjara annabi Nuh kafinta annabi Idris tela annabi Ibrahim fa mahauci ne ai wannan mai sai da kayayyaki ne kayayyakin tsummo kara da ya diddika annabi Ibrahim a cikin sahabbai ne aka samu wanda yake aikin fawa shi kuma ya sai da nama ya yanka a ci amma annabi Ibrahim duba annabi Ibrahim tsumma yake sayowa da kayan sawa a wani wuri ya zo ya kasa a saya kai sai ka ce imani ya hana ka je kasuwa annabi Dawuda maƙeri ne wa alanna lahu alhadid animal sabighat wa qaddir fi sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir wa kana ya'kulu min amali yadihi aw min kasbihi an ce ya zo a cikin wani littafi na da aka ce da shi kitabul kasb na wani babban malami Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani rahimahullah aka ce annabi Dawud a lokacin da yake mulki sai ya canja kamarsa sai ya fita ya shiga cikin gari sai ya rinka bugun cikin mutane yana cewa jama'a yaya mulkin annabi Dawud shi ne fa Dawud amma sai canja kama ya sa wasu kayan da ba za a gane shi ba sai ce jama'a yaya mulkin Annabi Dawuda har sai wata suka hadu da mala'ika Jibrilu shi kuma yazo a sifar wani yaro matashi aka hadu sai Annabi Dawuda bai san ba mala'ika Jibrilu ne sai ce ya kai wannan matashi kai ba ta'rifu Dawuda ya kai ka san Annabi Dawuda yaya halinsa ayyuhal fata sai mala'ika Jibrilu da surar da kamar matashi sai ce kai ni'mal abdu Dawud madalla da mutum Dawuda kai Dawuda mutumin kirki ne yace amma yana da wata dabi'a me dabi'arsa innahu ya'kulu min baitil mali yazo ya dogara da yana da sana'ar sa yana da aikin sa amma yanzu yazo ya kama baitil mali kurin kudin gidan gwamnati yake ci saboda shi mai mulki ne yace amma mu abinda muka sani wa inna min khairin nas ko wa inna khairan nas man ya'kulu min kasbihi wanda yafi kowa a cikin mutane shine wanda yake cin abinci da abin da ine ma ba haramun bane ya ci albashin ba laifi bane amma waye yafi burgewa mai zuwa yaje sana'a yayi aiki shi yafi ai Annabi Dawuda yana jin wannan malam ai sai ya koma ya fashe da kuka mutadarrian ila Allah yana ta kuka yana zubar da sawaye yana ya rabbi allimni kasban ya Allah ka nuna min yadda zan nemi arziki wanda zan wadatu da karban dukiyar baitul mali kawai sai Allah ya dada koyar da shi ya zai rinka yin riga ta yaki silke ya zai koyi riga ta yaki kuma Allah ya saukaka masa karfi yanda makeri yake sanya wato karfe a wuta haddad ya sa karfe a wuta ya murza shi ya bashi wuta ya murza karfe yayi kujera ya murza karfe yayi takwabi ya murza karfe yayi rigar yaki yayi hula kwano shine Allah ce wa alanna lahul hadid yana murza karfe kamar yadda ake murza gari Allah ce wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun Annabi Dawud ne kana yasla'u ad-duru'a wa yabi'u ad-duru'a yana yin rigunan yaki Annabi Dawud ya dauka ya kai kasuwa ya kasa yana sayarwa Annabi Dawud wallahi har kudin aka wada aka ce dirhami 12,000 a wancan lokacin suka ce wa kana ya'kulu min zalika wa yatasaddaq sai itara kudi yaci kuma ya taba da sadaka Annabi Sulaiman shi ma yana sana'ar hannu Annabi Sulaiman Annabi Zakariya shi ma kafinta ne Annabi Isa shi kuma dinki saka ina irin saka mahaifiyarsa ma tana yin saka da kuka sani a saka riga a saka hula a saka kaza to wannan yake dauka yana sayarwa Annabi Isa alaihi salatu wassalam Annabi Muhammadu fa alaihi salatu wassalam wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kana yar al-ghanam annabin mu yana kiwon dabbobi yayi kiwon dabbobi a wasu lokuta kamar yadda na karanta muku a hadisi kai har mutumin da annabi yayi mai kiwo yana nan a cikin hadisi shine Uqba ibn Abi Mu'ayth kana li ashabihi radiyallahu anhum yawman kuntu ra'iyan li Uqba annabi yana koya wa sahabbai sana yace kai kuji ni dinnan na kasance mai kiwo ne ga wani mutum a Makka da ake ce da shi Uqba ibn Abi Mu'ayth na masa aiki ina matsayin annabi kuma yayi masa aiki kuma ya biya shi kudi yace wa ma ba'atha Allahu nabiyyan illa sara'ahu Allah bai taba aika wani annabi ba sai da ya koya masa kiwon dabbobi babu wani annabi kowaye sai da ya shiga daji yayi kiwon tumaki dabbobi sana'a Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a Makka yana zuwa kasuwa kana sunansa As-Sa'ibu abokin Sikostoma abokin yin harkar kasuwa mushrikai ne suke aibanta wai manyan mutane ba za su je kasuwa ba mali hadar rasul ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq Allah ya mai da martani yace wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaqi wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Abinda na fada na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda ne na kuskure Allah ya fi mana. Nana Khadija yar kasuwa ce, kun riga kun sani bai kamata in rufe zance na ba an bacci Nana Khadija a kasuwanci ba, dan in gaya muku mata ma banda zaman banza tana auren annabin tana kasuwanci. Kaka in matarka tana da kashin kasuwa taimake ta tayi kasuwanci mai tsafta, kada tayi fasadi, kada tayi barna. In yarka ta iya dinki sai mata keken dinki ta ta dinki, kar wani ya ce ni mai kudi ne ayana ba za su sana'a ba, kar wani ya ce kaza. Yanzu kun ga yaran nan suke gaban mu ga sanan ku, kun ga suna dauka. Don Allah ya sa da ranar Litinin iwar haka muna gona da su, wallahi ina komawa ran Litinin sai na je gona ga sunan tare za mu tabbata da su, saboda su koya. Kar mu ce babana malami ne zan samu kaza, haka koya ba zama. Kuma duk wanda na haɗu da shi a gona da ni da ku wata rana sai na zubar da shi a kunya, wallahi Allah Allah duk a cikin ku nan muka zuba, in dai zamu hau kunya noma zamu yi ko shuka zan zubar da ku. Ina ina yini a gona ina aiki, kar ka gani banza banza ka dauka ko wani goyen biredi ne ko kazan bature ce ko na ba sauran. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوضة الدين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لم أبنجي الله ساكا على هيري مكوما الله تيمكيم دين عيكي لابن ما ليكارن تدمو أتاكي سيسان رواتي كمر